daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 24-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu da Alpha Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan hanyoyin da kuke gani za a iya kare kimar Najeriya idon duniya ganin yadda waɗansu kalilan ke bata sunan ƙasar za ku kuma ji bayanan masana da kuma waɗanda shi jakadan Najeriya yi a nan Amurka akan wannan batu kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2-5-6-5-5 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya ce kasarsa za ta karbi tallafin daga kasashen kungiyar G7 domin yaki da wutar dajin da ke ci a gandun dajin Amazon, inda har shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya janye abin da shi Bolsonaro ke dauka a matsayin kalamin batanci. Bolsonaro ya faɗa manema labari yau Talata cewa Macron ya zarge shi da zama makaryaci, ya ƙara da cewa dole sai Macron ya janye kalaman da yayi daga nan kuma sai su yi magana. Tun farko dai shugaban ma'aikatan shugaban kasar Brazil Onyx Lorenzoni shine ya faɗa wa shafin yanar gizo na G1 jiya Litinin cewa Brazil ta gode da tayin amma watakila kudaden za su fi kyau idan aka yi amfani da su wajen ci gaban gandun daji a Turai. Rashin karban tallafin ya zo ne bayan da ministan mahali na Brazil Mercado Salles ya ce Brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi. Shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a ƙasar Faransa sun kuduri aniyar samar da dala miliyan 22 jiya Litinin don yakar wutar dajin da ke ci a kasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka wanda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya dauki matakin farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkabawa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa ba ta da wata niyya ta kera makaman nukiliya sannan ya kira takunkumin ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniya za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan ƙasashen duniya a Faransa ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi wata dabara ce ta nuna Amurka cewa za ta ci gaba da kirkire makamai masu linzami tare da karyawa Amurka kwarin gwiwar yunkurin sokewa Koriya shirin makamanta a cewar masana. Dabarar nan ita ce ta raba kawunan Amurkawa tare da karya gwiwar Amurka wajen tilastawa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na nukiliya a cewar Douglas Paul, mataimakin shugaban samar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa. Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da gwajin wani makami mai linzami ranar Asabar wanda shi ne na 7 ciki wata guda. An gudanar da gwajin duk kuwa da alkawarin da shugaban Koriya Kim Jong-un ya yi a wata wasiƙar da ya aika wa shugaba Donald Trump a farkon watan nan cewa zai dakatar da gwaje-gwajen da zarar atisayen da sojojin Amurka da Koriya ta Kudu suka yi. An kuma kallafa atisayen makon da ya gabata. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakama kamfanin mata a Afirka. An bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Biarritz na ƙasar Faransa kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a fadin nahiyar Afirka na tsawon shekara biyar. Wata fitacciyar mawakiyar kasar Benin mai suna Angelique Kidjo, wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin kungiyar UNICEF, wadda kuma aka santa da yada shirye-shiryen bankin Raya Afirka din, ta hada kai da shugaban Macron wajen yada shirin.
To a gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. Madalla, a cikin makon nan aka fuskanci yanayi daban-daban da ya shafi kama 'yan Najeriya da aikata miyagun laifuka a ciki da wajen kasar da suka hada da waɗanda aka kama da laifukan safarar miyagun ƙwayoyi da ake yankewa hukuncin kisa a Saudiya da kuma Thailand, da kuma waɗanda hukumar FBI ta kama bisa zargin damfarar mutane miliyoyin dala a nan Amurka. A cikin hirarsu da wato hirar sashen Hausa da jakadan Najeriya da ke nan Washington DC, Hassan Muhammad Hassan, ya bayyana irin kokarin da cibiyoyi da dama na Najeriya ke yi na dakile wannan mummunar ɗabi'ar. Ga abin da yake cewa,
wannan kaman ya zama culture ɗin wasu mutane ne a Najeriya, wadda su suna zamban mutane sai su kuma suna samu suna abin da suka ga dama, suna bushasha, suna waye. Dole sai an zage dantse a samu a hukunta su, wadda zai kawo ga yadda mutane yara ƙanƙanana ba za su ji sha'awar su ba a cikin jama'a kwaikwaye su. Kuma batun haska toci da kika ce, ana haska toci ko a Najeriya ma akwai jirgin da yawa wadda ana yi a ɗan hana mutane yin wayannan abubuwan, a ɗan hana su zama mutane ne wadda gawa ne ya yi kuɗi ni ma bari in yi. To ana haska toci tun ba yau ba tun 1999 ake wayannan abubuwan har yau. Kuma muna fata dai Allah zai sa lokacin da za a ga ƙarshen wannan. Amma yadda na gaya miki, wannan abin zai yi wuya a dakatar da shi in an ce Najeriya ce kadai za ta ci gaba da kama 'ya'yanta. Su wayanda suke nan, a faɗa musu su sun samu irin wasiku haka, su daina sauraron wayannan wasiku. Ba wai an kama su da bindiga an zo an daure su sun fidda kuɗinsu ba. To shi ne abin da yake bamu mamaki. To gefe guda na ƙoƙari, gefe guda suna abin nan. An tashi za a ce 'yan Najeriya, 'yan Najeriya, ƙwarai 'yan Najeriya ne. Amma ai in an ce daddawa a faɗin rana da sata, daddawa ma tana da wari. To shi ne nake faɗakarwa, ba wai wa Najeriya kaɗai ba, a faɗakar da har da wayannan mutane. In sun samu wasiƙar nan, in taimaki hukuma su aiko mana, za mu tura EFCC za su yi abin da suke yi, mu kama su. Su mutanen nan kuma a faɗakar da kansu, wadda wai za a ce a ba za a wani ya aiko gashi, a'a ba haka ba ne. Kuɗi ba sauƙin samu ne da su ba. To ya za a yi za ka samu miliyan birkati a cikin sauƙi, bayan kuma an ce wannan sai an yi wani abu, sai an yi wani abu abinda ba kan hanya ba. Abin yana bada mamaki.
Ambassador Hassan Muhammad Hassan. Santa Beatrice, sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka, ya bayyana rawar da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya za su iya takawa domin shawo kan wannan matsala da kare mutuncin ƙasar a idanun duniya.
Mutane ya kamata a haɗa hannu, ba ma abin da za a bar mutane tsaro ba ne kawai. 'Yan sanda da sojoji ba su kaɗai ba ne, ko kuma EFCC ba su kaɗai ba ne za su iya irin aikin nan. Da kowa ya kamata ya saka hannu, ya haɗa hannu ana yaki game da irin wayannan abubuwan da ke fuskanci ƙasarmu a duniya gabaki ɗaya. Domin ko ina ka shiga yanzu ka kira ka ce daga Najeriya kake, ana maka kallon kai baka da hankali. Saboda haka idan mun yi ƙoƙari mun ƙara mun haɗa hannu, tare muna aiki tare da irin da gwamnati wa'anda su kade su suna nan an ba su daman mulki daga nan za mu samu cin gaba.
Yawato ka ambato batun cewan a idanun duniya duk lokacin da wani abu ya faru ana kallon ka a matsayin dan Najeriya ne basu damu da kudu arewa gabas yamma ka fito wannan ba a zance shi a kasashen da suka shiga. Wannan matsala ce a Najeriya kawai. A Najeriya ana kallon wane ne ya laifi bayarbe ne inyamuri ne bahaushe ne haka ake kallanta. Yanzu haka dai ana maganan nan ana cewa duk sunaye din nan ƴan ƙabilar Ibo ne. To amma kuma sunayen da su kuma aka fitar in ainihin sunayen kenan da ake za a yanke ma hukuncin kisa din a ƙasar Saudiya Yarbawa ne da Hausawa. To kaga cewa wazo biyan da ake faɗa din nan kowa ma yana da tabuwa. Kana ganin irin wannan zai sa Najeriya su ga kansu a matsayin ɗaya in Najeriya na da kima tana da kima in ba ta da kima idanun duniya domin ba ruwansu da Yarbawa ƴan ƙabilar Ibo da Hausawa su suna ganin ku a matsayin ƴan Najeriya ne.
Gaskiya kan babu shakka abinda yasa muka ce ga baki ɗaya menene amfanin sashen gwamnati irin su National Orientation Agency menene aikin da suke a ƙasa game da haɗin kai da ya kamata mu samu domin mu samu cin gaba. Domin rashin haɗin kai da muke da shi a Najeriya ya zama na babban damuwa duk duniya ga baki ɗaya. Domin babu inda za ka yi ka fito ka ce gashi nan kai ma'aikaci ne ka san abin da kake yi ko kuma kai ɗan kasuwa ne kana ƙoƙarin ka nemo inda za ka yi ka samu haɗin kai da wasu 'yan duniya amma da suka san cewa kai daga Najeriya ne ga baki ɗaya in ga maka da abubuwan da suke son su yi da kai sai su daina ko kuma sai su ce ma su kawo maka wani labari ga baki ɗaya. Saboda haka haɗin kai wanda muke bukata a Najeriya ba abu ne wanda ya kamata a ce gashi nan an baro ba sashi ɗaya ba. Abu ne ya kamata mu san cewa gashi nan za mu yi idanu muna kallon juna mu yi maganan nan. Shi yasa abubuwa irin sashe-sashe irin kamar wani national conference haka wa'anda za a samu a zauna a san menene damuwoyin da ke damun sashenan Najeriya. Ya za mu yi mu haɗa hannu domin in ka je arewa zaka haɗu da mutanen Ibo. In ka je arewa zaka haɗu da Yarbawa. In ka je arewa zaka Hausawan nan a gurin. Da wayansu ma wayanda ma ba a Najeriya ba. Gabaki ɗaya an haɗu ana kasuwanci ana zaman tare amma wani tashin hankali wayanda wayansu sashi guda ɗaya za su je su tawar mana a wani sashin duniya gabaki ɗaya ya shafi kowa da kowa. Ai wannan maganar gabaki ɗaya wanda ya kamata ne a kama a yi magana a kai. Ba abu ne wanda za a boye kai a kai ba. Domin in wani ya samu cin gaba a sunan Najeriya kowa da kowa zai fito yana magana amma dai irin wannan abu wanda ba ta da kyau ta faru da kowa a Najeriya sai kaga kowa da kowa ya shi to amma irin wannan abin ne ya kamata mu fito ma mu yi magana akai.
Haka yake Sunday Bitu sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka. To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan akai yau.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla kafin mu je ga ku waɗanda kuke tsaye a bisa layi domin jin ra'ayinku kan yadda kuke gani za a maido da mutuncin Najeriya kuma da kimata idanun duniya. Binta Yero tana bin ra'ayoyin da kuke bayyanawa a shafinmu na internet kan wannan batu. Binta, me masu saurare ke cewa a dandalinmu na sada zumunta Facebook?
Awal Hanwal Dilad ya ce matakin farko shine dole shugabanni su aje san kai da san zuciya, su kuma daina sace dukiyar ƙasa suna gina kansu da ƴaƴansu. Mataki na biyu shine dole su yi wa al'umma ayyukan da suka buƙata, sannan su ƙirƙiro sababbin abubuwa waɗanda suke jan hankalin al'umma zuwa ƙasashen waje inda suke zubar wa da ƙasa mutunci. Ismatu Abdullahi Wurodi ya ce, to komai sai dai haƙuri, da ya kamata a mayar da mulki ga hannun soja, shine ya fi dacewa, ko da sun faɗi cin hanci ma ya ragu. Sai Bitrus Madalla ya ce, tarbiya da wayar da kai shi ya fi. Maryam Mammam Yusra ta ce, ana wara a yin shi ne daƙila cin hanci da rashawa. Abubakar Adamu Michelia ya ce, ta hanyar hukunta su da kuma shugabanni suna yin adalci matalakawa.
To ra'ayinku kaɗan kenan da kuka aiko ta Facebook, sai ku ci gaba da bayyana ra'ayoyi a wannan dandali. Idan mun samu zarafi za mu iya karantawa ko kuma mai da martani. To akwai wanda yake bisa layi a Niger. Wake bisa layi a Niger? Niger, wake bisa layi?
Tare da Ibrahim Yankin Wula garin Mai Gode Akin ba.
To barka da warhaka.
To masha Allah, ya aiki?
Aiki da godiya. Ya kake gani za a iya cimma wannan guri?
To gaskiya yadda za a cimma wannan guri, asalin abun ya matsala ta faru daga munin Najeriya na yanzu daga shugabanci, wannan matsalan shugabanci ne kawai.
To
domin idan da za a gyara shugabanci ya kasance a munin Najeriya, hukunci ba babba ba karami, ba karin girman ka ko kai waye kai kai abin da bai kamata ba hukunta ka, to dole ne na ƙasa gare ka shi ma ji tsoron aikata wani abin da yake ba daidai ba. Amma munan Najeriya ya zo a kasance za a yi ma mutum hukunci a zaɓe babba daban ƙarami daban, to ya za a yi kasance mutum bai je wata ƙasa ya ɗauki wata ƙasa kamar matsayin ƙasar shi ba. Ya ra'ayina kenan.
To madalla, mun gode. Da a Kaduna kuma wake bisa layi?
To Alheri, barka da lasariya.
Barka ka dai, an gode. Lafiya?
Lafiya lau. Sunan Murtala ne, ina kiranku da gare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, ya kake gani za a cimma wannan guri?
To to kafin ba da shawara, mukan ji dai mutane a nan gida suna ta faɗa cewa ai waɗanda suke wannan abu musamman Amurka a ba 'yan Najeriya ba ne. Aka ce a to ya za a ce ba 'yan Najeriya ba, sai aka ce 'yan Biafra ne. Muka ce to amma ai da fasfo ɗin Najeriya suka je ƙasan suke komai. To muna
wannan kuma zance ne na 'yan Najeriya kawai, ba zance ne na 'yan Najeriya.
Tun kafin da fasfo ɗin Najeriya aka je,
banda haka ba ma, tun kafin a fara wannan zancen Biafra waɗannan suke zaune a Amurka. Saboda haka wannan ba shi ne batu ba, batu dai shi ne suna ya ɓaci, ba yau aka fara ba. Kamar inda ka saurari jakadan Najeriya yana magana tun ana
da Singapore da sauransu, za a ga duk kabilu ne iri.
Akwai Yarbawa, akwai Hausawa, akwai ƴan kabilar Ibo.
Yawwa, kowanne kabilu akwai shi
da
cewa zo biya din nan. Amma abinda muke kiran gwamnati shine cewa ya kamata ta hada hannu da irin Interpol din na ƴan sanda. Duk ɗan Najeriyan da ya je aikata wani ƙasa a laifiya wata ƙasa mai ƙarfi haka, a ba ta dama ta dawo da shi Najeriya, saboda sun fi shakka hukuncin Najeriya kan ƙasashen Tura ko Larabawa. Abinda muke tunani kenan.
Eh to amma kai kana gani, to yayin da muka bar Murtala ya tafi, wanda zai kira na gaba za a iya ba Murtala? Akwai wanda yake bisa layi a Kaduna har yanzu, kuna ganin idan aka dawo da su Najeriya za su samu hukuncin nan ko kuma za su sha mala kamar yadda ake gani? Wake bisa layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Anti Grace, barka da dare.
Barka ka dai, kana gani dawo da su gida zai dace?
Eh to da farko dai sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji, kai ya kake ganin lamarin?
To gaskiya wannan dai al'amari dai gaskiya kamar yadda kika yi magana dai, na farko dai an ji kunya. Na biyun su kuma mu 'yan Najeriya yau idan suka tashi, maimakon idan mutum ya je ƙasa duk kasar da ya kamace dauki kasai da mutukar muhimmanci amma mu a matsayin mu na ƴan Najeriya mutum bai dauka kanshi da muhimmanci kuma yanzu abin da zai yi da mutanen nan dole su raina mu saboda na farko dan Najeriya zai saci kuɗi ya tafi kasar waje je duk abin da zai da almundahara da sauran wasu abubuwa dan Najeriya yana da irin wannan baya mutunta kasar shi dan haka idan aka dawo da su kasa Najeriya ya kamata a tabbatar da an hukunta su a musu abin da ya dace to kuma ina fatan ina aka kaza a samu ci gaba amma gaskiya al'amari ba a hukunci ne matsalar kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to Alhaji Musa Garo mun gode har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yau dai Kaduna lamba ta samu shiga
wake bisa Kaduna
to Hajiya ina ra'ayin ki ga wannan batun
ra'ayina shine gaskiya kamata shugabanni masu fita kasashen waje su dawo da martaban Najeriya saboda su ne suke fita amma talakawa suna nan a cikin Najeriya wani ma ko Abuja bai taɓa fita balanta na hayyafta zuwa kasashen waje ban tuna su ga irin kaskancin da ake zuba ma Najeriya da mutunci
to mun gode ki ringa bugowa kullun naji dadin ji muryar ki yau layi ya tsinke naija layi kana bisa layi ko kuma kai ma dalin naka ya sake tsinkewa
a ni ka ina bisa layi to ni lafiya
lo wane ne nawa naija
kina magana da Mikael Yusuf daga nan mai godiya tunguwan Akinba
to malam Mikael kai ya kake ganin wannan lamarin
to a wannan al'amari in ma aka ce a dawo da su a gida Najeriya dawowar da su yana da muhimmanci amma matsalar ko an dawo da su gidan sai dai ka ji abin shiru kawai ba za a yi hukunci akan su daidai da laifin da suka yi ba
to
idan kunya dai ita wannan an riga an jita babu yadda za a yi
to malam mun kala
sun zuban mana da mutuncin mu a gida sun yi ta waje kuma sun je sun zuban mana da mutunci sai mu nemi gyara daga wurin Ubangiji
to malam Mikala daga Niger kuma sai Kebi wake bisa laya Kebi wake bisa laya Kebi Kebi layin ka ne ya tsinke ko to wa alaikum salam wake bisa layi ka nisanci radio ka yana hana a ji ka balle kuma ka ji mu Yawa to bismillah. Gani babu wani matakin da za a iya yawa to ba da lamun gode to muna gani lokaci ya kawo gaba sabili da haka za mu jabirki nan gobe ma rana ce dan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama idan kuna da ra'ayi akan wannan sai ku garzaya a shafinmu na Facebook domin bayyana wannan ra'ayin mun kafa wannan maudu'i a wurin har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zakaran teburin kakar kwallon kafa na Super League ta Jamhuriyar Niger a shekarar ta gabata a AS Unitep ta kamfanin Man Fetur ba ta sha da dadi ba a wasanta na biyu a birnin Algiers na kasar Algeria a hannun ESM Algiers da ta lele ta ci 3-1 ƙungiyoyin da suka tashi 1-2 a birnin Niamey mako biyu da suka shuɗe a ƙarƙashin nasarar ESM Algiers ya sa tuni Jamhuriyar Niger ta fice daga wannan kwambalar ta club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar
Afirka a shekara ta 2018-2019 ko Champions League ta CAF ko kuma CAF ta kasashen nahiyar Afirka ta wannan shekara ta bana. Ita ma Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger a kofin CAF ko kuma CAF ta shaka shi bi da nema a hannun Al Ittihad ta kasar Libya, bayan da a mako biyu da suka gabata kungiyoyin biyu sun yi 1-1 a babban yamai. Wannan shi ke nuna fitar da kungiyar ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger daga wasanni na bana na kofin CAF ko CAF. Jamhuriyar ta Niger da a halin yanzu ba ta da kungiya ko guda a wasanni na gaba na club na nahiyar Afirka na kwallon kafa, abinda ke nuna kasar tana da jan aiki a gabanta da zaran tana son ta yi kafada da kafada ko kuma a dama da ita tare da sauran kasashen nahiyar Afirka a wasannin kwallon kafa na club a nan gaba. A wasannin kasashen nahiyar Afirka ko Jeux Africains da ke wakana yanzu haka a birnin Rabat na kasar Morocco, ƴaƴan jamhuriyar Niger sun nuna bajimta a wasan kare kai na taekwondo, inda a nauyin kilogram 68 Ismail Yakuba Garba ya zo na daya ta hanyar samun tugullar zinari gaban Abdulrahman Abu na kasar Egypt ko kuma Misra, sai Aaron Francois Coubernan na Cote d'Ivoire da shi da Faisal Saidi na kasar Morocco suka zo kunnan doki na uku. Duk da a wasannin na nahiyar Afirka na kare kai na taekwondo, Isufu Alfaga Abdulrazak na jamhuriyar Niger ne ya zo na daya gaban Abdulrahman Darwich na kasar Egypt ko Misra, sai Anthony Obamey na Gabon da Okwamose Benjamin daga tarayyar Nigeria da suka zo na uku kunnan doki. A wasannin US Open na wasannin tennis, Serena Williams ta karkare Maria Sharapova da ci 6-1-6-1, sai Roger Federer da kyar da su din goshi ya yi nasara gaban Smith Nagal da ya yi mai 4-6-6-6-6-4, sai Luka Pui dan kasar Faransa wanda ya kakkaɓe Cole Schreiber da ci 6-3-6-6-4-6-4. Haruna Maman Bakwa na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida na birnin Kwanne, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya ce kasarsa za ta karbi tallafi daga kasashen kungiyar G7 domin yaki da wutar dajin da ke ci a gandun dajin Amazon, idan har shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya janye abin da shi Bolsonaro ke dauka matsayin kalamin batanci. Bolsonaro ya faɗa manema labarai yau Talata cewa Macron ya zalge shi da zama makaryaci. Ya ƙara da cewa dole sai Macron ya janye kalaman da yayi, daga nan kuma sai su yi magana. Tun farko dai shugaban ma'aikatan shugaban kasar Brazil Onyx Lorenzoni shine ya faɗa wa shafin yanar gizo na G1 jiya Litinin cewa Brazil ta gode da Tain, amma watakila kuɗaɗen za su fi kyau idan aka yi amfani da su wajen ci gaban gandun daji a Turai. Rashin karban tallafin ya zo ne bayan da minista mahalli na Brazil Ricardo Salles ya ce Brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi. Shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a ƙasar Faransa sun kuduri aniyar samar da dala miliyan 22 jiya Litinin don yakar wutan dajin da take ci gaba a kasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka, wanda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa, to dole ne ya dauki matakin farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkabawa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa ba ta da wata niyya ta kera makaman nukiliya, sannan ya kira takunkumin ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin, Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniya za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015, wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump, wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan ƙasashen duniya a Faransa, ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Gwaje-gwajen makaman masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi wata dabara ce ta nuna wa Amurka cewa za ta ci gaba da ƙirƙirar makamai masu linzami.
To a gaishe ki masu saurare nan kuma za mu da sa'aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kuji mu da wani sabon shiri ciki har da demokradiya a yau da Madina Dauda ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da karanto labarai da Malama Juri da ta haɗa shiri da Bada Umarni sai kuma injiniyan mu Nawal Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙara sauna lafiya da alheri.